بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka ƴan uwa mata da muka haɗu a wannan masallaci ne albarka na Usman bin Affan. Ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka. A yau muna safiyar Asabar 8 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1446, wanda shi ne daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Domin ci gaba da wannan majalisi wanda yake gudana a wannan wata mai albarka, inda muke tafe a cikin suranmu, suratul Kahf. Gabanin mu shiga karatu kai tsaye, akwai ƴan sanarwa da tim na Media Al-Afaf suka bayar, saboda la'alla ƴan uwa waɗanda suke nesa ko kuma waɗanda suke daga gida, kuma wanda suke zuwa ɗin wata rana, la'alla wani uzuri zai sa ba za a samu zuwa ba, na cewa akwai kafafi na gidajen rediyo da suke sanya karatun nan da ake gabatarwa. Ban sani ba, bana suke sa kai tsaye ko kuma dai yaya ne. Na farko akwai Amasco Radio, wanda wannan kam dama tun kafin watan Ramadan, kullun ranar Juma'a, duk Juma'a daga karfe 7 zuwa 8 na safe, hukumar gidan rediyon tana sanya wannan karatun tafsirin da ake gudanarwa a watan Ramadan tsawon shekara. Kuma ina jin har a watan Azumin ma suna sanyawa 7 zuwa 8 na, wanda ita gidan rediyon ta yi wannan sadaukarwa. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Sannan yanzu a cikin watan Ramadan a dai gidan wannan rediyo na Amasco Radio, da misalin karfe 11:30 zuwa 12 na dare, wanda ba sa baccin wuri kenan ko, akwai kamfanin hada-hadar cinikayyar kuɗaɗe na Bilbis Connection da ke Abuja, wanda su ka ɗauki nauyin ana sanya tafsirin daga karfe 11:30 zuwa 12 na dare su ma kullum. Sai kuma la'alla ga waɗanda suke a garin Katsina, akwai Vision Radio wadda take garin Katsina, suna sanyawa su kuma daga misalin karfe 7 zuwa 8 na safe, 7 zuwa 8 na safe, wanda uwar gidan mai ɗakin gwamnan jihar Katsina Hasiya Zulaiha Dukwaradda ta ɗauki nauyi, ake saka wannan tafsiri ɗin. Allah ya saka musu da alkhairi baki ɗaya, ya kuma tara mu a mizanin ladan. ƴan midiya, karku ce na yi muku wariyar launin fata ko, wanda suke bibiya dama a kafafen midiya sun sani akwai shafin Al-Afaf Media da yake kafar TikTok, akan shi ake kallo live kullum duk lokacin da ake yi. Sannan bayan nan ana dora shi a YouTube channel, da misalin ina jin karfe 8 ne ko 9 na dare, da misalin karfe 9 na dare na kullum kenan an gabatar, za a gan shi karfe 9 na dare. Sai kuma a Facebook shi kuma suna sanya shi, da misalin ina jin 4 da wani abu haka zuwa 5 tsakanin nan da ake sakawa da asubahi. Sauti kuma yana zuwa a kafafen Telegram da kuma Facebook, wanda in aka yi sacin insha Allah ta'ala duka za a samu wannan. Wannan ita ce sanarwar. Idan ba manta ba, zaman da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 8, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza. Yau insha Allah ta'ala za mu dora akan aya ta 9. Hafiza, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
الله يساك على الخير. Allah ya saka alkhairi. Allah madaukakin sarki yana ci gaba da magana ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na wanda ya saukar mai da Al-Qur'ani kai tsaye, sannan kuma da al'umma baki daya a matsayin sa na wanda aka aiko da wannan Al-Qur'ani domin ya zama musu kundi na rayuwa baki daya. A nan kusan za mu ce kamar shine sashi na biyu na wannan sura bayan waɗannan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya hakaito mana akan maudu'i guda wanda ba sai mun mai ta bayani akan su ba zaman da ya gabata an yi gurgudan hali. Yanzu Allah madaukakin sarki gadan-gadan ya shiga ba mu labari akan ashabul kahf, kuma nau'in labarin da Allah madaukakin sarki ya bayar a waɗannan ayoyi shine labari wanda ake ce mishi al-ijmal, ma'ana dunƙulallen zance, taƙaitacce summary da za a baka domin ka fuskanci wani abu da ya auku a dunƙulallen bayani gabanin a zo a fayyace maka shi. Allah madaukakin sarki yake cewa am hasibta, yana magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam, shin ka dauka cewa anna ashabal kahf war raqim kanu min ayatina ajaba, cewa waɗannan ma'abuta kogo da kuma ma'abuta ar-raqim sun kasance cikin ayoyin waɗanda suke na ban mamaki, shin ka ɗauka cewa haka ne? Iz awal fityatu ila al-kahf, tuna ko sanar da lokacin da waɗannan matasa suka tafi suka samu mafaka suka ɓuya a cikin wannan kogo, faqalu rabbana atina min ladunka rahma, ya Ubangijinmu ka ba mu daga gare ka wani jin ƙai wata rahma, wa hayyi lana min amrina rashada, sannan kuma ka shirya mana, kai mana wani tsari, kai mana wani sini na musamman daga gare ka wanda zai zama mun kasance akan tafarki na shirya. Waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki ya fara shimfiɗa ne akan ƙissa ta waɗannan mutane na musamman, waɗannan zaratan matasa wanda Allah madaukakin sarki ya kawo mana labarinsu, saboda abinda yake cikin labarinsu na wa'azi, abinda yake cikin labarinsu na izina da darasi da ‘yan adam za su samu, musamman waɗanda suka kasance sun yi imani da Allah madaukakin sarki sai su ƙara ruƙunƙume hanyar Allah. Waɗanda kuma suka kafirce sai wannan ya zamanto musu wa'azi da dawo da su izuwa ga hayyacinsu, saboda abinda Allah madaukakin sarki ya taskanta a cikin rayuwar waɗannan bayin Allah na musamman. Al-Allama Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake cewa ai laysa amruhum ajiban fi qudratina wa sultanina, Allah madaukakin sarki yana gaya wa manzonsa cewa al'amarin waɗannan matasa ba wani abu bane na ban mamaki idan aka haɗa sa. Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana bayani akan wannan yanayi na waɗannan matasa da cewa idan aka alakanta shi ko aka auna sa da abin da yake yana aukuwa na irin hikimomin Allah madaukakin sarki da ƙaddarawarsa da halittunsa, to ba zai zamanto wani abu da zai ba da mamaki ba in za a yi comparing, ma'ana in za a ɗora a mizani a kalli wancan da kuma al'amarin waɗannan matasa wanda yake ya faru. Shi yasa malamai suke da tattaunawa a ƙarƙashin wannan aya, irin tattaunawa ta tafsiri da suke yi, ma'ana ƙoƙarin fito da ma'anonin da haƙiƙanin ayoyin Al-Qur'ani suka ƙunsa. A faɗin farko am hasibta anna ashabal kahfi, am a nan gurin malamai suka ce ta zo ne a nan gurin, hiyal munqati'atu 'ani at-tahqiq, ma'ana akwai malaman da suka ce wannan am din ta zo al-munqati'a 'ani at-tahqiq, wanda jumhurin malaman tafsiri sun tafi akan wannan ma'anar suka ce tana nufin bal wal hamza ma'ana bal ahasibta kamar anan Allah madaukakin sarki yana tambayar manzo sallallahu alaihi wasallama ne cewa shin kai tsammanin cewa labarin waɗannan matasa ma'abuta ko kuma ma'abuta raqimu yana cikin ayoyin mu mafiya ban mamaki shin kai tsammanin haka ne yayin da wani sashi na malamai suka ce a ba haka bane ba su abinda suka dauka bal anan am anan gurin fahiya lil ittirabi al intiqali faqat anan gurin bal kawai tan am tana nufin bal sai ya zamanto bal hasibta bari dai kai tsammanin cewa ma'ana ana tabbatar wa manzo sallallahu alaihi wasallama wani tsammani ne da ya auku daga gare sa naka kun ga na farko zai zama kamar tambaya ce tambaya wadda kamar yadda muka faɗa a zaman da ya gabata irin tambayar nan da zai ana so a nuna maka sakon akwai kuskure a cikin fahimtar da kake da ita da haka ta farko sai ta zamanto bal ahasibta na biyu sai ya zamanto bal hasibta ma'ana babu wannan hamza din to duka dai guda biyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kai tsammanin cewa ko kuma dama kana tsammanin cewa anna ashabal kahfi cewa su waɗannan ma'abuta kogo al-kahf a yaren larabci ana nufin kogo wani guri wani gurbi wanda zai kasance a cikin gagarumin dutse wanda yake mai dan sararin da zai dauki adadin mutane yana da bambanci da al-ghar shi al-ghar galibi yakan zamanto karami ne takaitacce wanda bayi da wani fadin sarari wanda idan mutum daya mutum biyu za su shiga amma an ce al-kahf yana da yalwa mutane da dama za su iya shiga kullun ina faɗa yana daga cikin mana baiwar da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin yaren larabci shine jarin kalmomi waɗanda gashi wataƙila a wani yaren za a yi musu bayani ko za a fassara su zai zama to sai dai ki ƙara bayani amma a yaren ki baki da bambanci wanda take iya fito da hakikanin wannan ma'ana amma a yaren larabci sai ki ga abu daya bambanci kalilan ya sanya cewa an samu suna na musamman ga wannan da wannan dan haka alga takaitaccen guri wannan kogo wanda yake karami da ba zai ci adadin mutane da yawa ba shi kuma al-kahf kogo ne wanda yake yana da sarari shi yasa waɗanda suka taba gani ko da a hoto ne ko a bidiyo harisha za ku ga gurin takaitacce ne na gasken gaskiya to in kalle ka gurin ma ka kalla yanda yake a ma'ana dan karami gurin a takure subhanallah sai ka ƙara hango irin mashahidin da ake bada labari a sunnah ta manzo sallallahu alaihi wasallam da suka kasance shi da sayyidina abubakar radiyallahu anhu a cikin wannan al-ghar dan haka dai ashabul kahf al-kahf ana gurin ana nufin wannan kogo wanda yake mai sarari mai yalwa waɗanda zai iya daukan adadin mutane wurin guda kaza a ciki war-raqim sannan ma'abuta ar-raqim domin al-wawu huna lil-'atf ta zo ne kamar ana goya zancen akan ar-raqim ya zamanto afafi ne akan ashab dan haka ashabul kahf war-raqim ma'abuta kogo ko ma'abuta ar-raqim duk da cewa akwai wasu malaman tafsirin da suke ganin cewa wai ma'abuta kogo daban sannan ma'abuta raqim su ma daban amma alal haqiqa a mafi ingancin zance kamar yadda al-allama ash-shaytifi rahmatullahi alayhi ya firin jayarwa shine su ne dai ashabul kahf kuma su ne dai ashabur raqim an goya ma'anan ne wannan akan wannan to me ake nufi da ar-raqim ar-raqim malamai na tafsiri suna da maganganu daban-daban akan menene yake Allah madaukakin sarki yake nufi da ar-raqim sunan menene aka ambata wasu suka ce ar-raqim suna ne na dutsen da wannan kogo yake ciki kuma sun haka ita wannan magana daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu an kuma cikin malaman da na tafsiri da suka haka ita wannan magana akwai Ibn Jarir al-Tabari akwai Ibn al-Jawzi shi ma a cikin tafsirinsa duk sun haka ita cewa ar-raqim ana nufin wannan ko wannan dutse da kogon ya kasance a cikin sa ya isa ilin da wasu suka ce ar-raqim ismul wadi alladhi fihi al-kahf ma'ana ba wai dutsen bane ba a wata hanya ce wani kwazazzabo ne wanda yake tsakanin manyan duwatsu idan ya kasance akwai manyan duwatsu ga wannan anan ga wancan a can ga wancan a can ai akwai hanya da akan dan iya yin ratse da za a wuce tsakanin waɗannan duwatsu eh shine alwadi ko dai wucewa ta kafa da mutum zai wuce ya tafi ko kuma wucewa wata kila da za ta zama ta magudanar ruwa da za su bi tsakanin waɗannan duwatsu ko kuma dabbobi za su dinga keta tsakanin duwatsu nan ta wannan wurin shine alwadi kwazazzabo da za a bi a wuce sai suka ce to wannan kwazazzabo da yake tsakanin dutsen da wannan kogo yake a ciki shine gurin da ake ce mishi arraqim sa'ilin da wasu suka ce a'a duk ba wannan bane ba arraqim sunan alƙaryar da dutsen yake a ciki ne ita ce arraqim kuma wannan ma shi ma ibnu jarir ya kawo shi ibnu al-jawzi ya kawo shi shi ma duk a cikin tafsirin sa sa'ilin da wasu suka ce a'a duk ba wannan bane ba karan da suke tare da shi ne shine arraqi ma'ana sunan wannan kare da Allah madaukakin sarki zamu ji ya bada labari a nan gaba a cikin ayoyin cewa yana tare da su suka ce sunan shi ne arraqi sa'ilin da kuma mafiya yawan malamai sun fi tafiya akan wannan ma'ana ta ƙarshe da zan kawo na cewa arraqi yana nufin alkitab allo na rubutu wanda yake rubutacce an rubuta bayani a cikin sa ko kuma wani littafi wanda aka rubuta rubutu a cikin sa wani sako da ake so a isa wasu bayanai da ake so a taskance wani labari da ake so a bayar kowane iri ne to yana iya amsa sunan arraqim ma'ana rubutaccen allo ko rubutaccen littafi ko rubutaccen bayani wanda aka taskance ko aka rubuta saboda wata manufa da ake so a tafi akan ta kuma wannan ma'ana sun hakaito ta daga Abdullah ibn Abbas Sa'id ibn Jubair na saura daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam Ibn Ashur rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yake cewa tabbatar da wannan ma'ana yace kitabun kana ma ashabil kahf fi kahfihim an yadda yanzu akan cewa arraqim littafi ne to me littafin ya kunsa shine yanzu Ibn Ashur yake gaya mana cewa wani littafi ne wanda ya kasance tare da ashabul kahf wa'annan matasa waɗannan samari lokacin da suke a cikin wannan kogo nasu yace qila katabu fihi ma kanu yadinuna bihi min at-tauhid magana ta farko yace an ce sun wallafa a ciki sun rubuta a ciki abinda suke bin addinin su da shi abinda suke riya cewa wannan shine addini na gaskiya abinda suka yi imani da shi na addinin gaskiya shine suka rubuta bayanansa a cikin wannan littafi na kadaita Allah madaukakin sarki da kuma sauran abubuwa wanda suke tabbatar da tauhidi yace wa qila huwa kitabu dinihim a'a ba su suka rubuta ba littafin addinin su ne ma'ana littafin shari'ar su ne saukakken littafi ne waɗanda suke riko da shi a wannan lokacin a matsayin tashri'i ma'ana littafin da ya kunshi shari'ar da Allah madaukakin sarki ya aiko da ita yace dinin kana qabla isa alayhi salam addini ne wanda ya kasance ko shari'a ce wanda ta kasance gabanin aiko annabi isa alayhi salatu wassalam yace wa qila yace an kuma ce huwa dinu isa aikato kamma waɗannan mutane sun rayu ne bayan wanzuwa ko bayan abin da an aiko annabi isa alayhi salatu wassalam don haka littafin da suke rike da shi dinnan littafi ne da aka rubuta hukunce-hukunce ko shari'a ta annabi isa alayhi salatu wassalam ya ci gaba da cewa wa qila an kuma ce katabu fihi alba'ith alladhi ba'athahum 'ala intija'i ila alkahf firaran min kufr qawmihim wato sun ce wannan littafi abinda suka rubuta a cikin sa shine dalilin da yasa suka gudo suka tsere daga mutanen su suka zo wannan kogo domin su samu mafaka kuma duka wannan aqwali ne da malamai suke kawowa akai al-allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa adwa'ul bayan yake cewa azharul aqwali indi yace mafi bayyanar magana a guri na shiwa kenan ash-shinqiti rahmatullahi alayhi yace bi hasabi al-lughati al-arabiyya idan kai izina kai lura da abin da yake kunshe na ma'anar yaren larabci a cikin wannan kalma wa ba'd ayatil qur'an da kuma izina da abin da yake a wasu ayoyin a wasu gurabe a cikin alqur'ani mai girma yace anna arraqima ma'nahu almarqum abinda ake nufi da arraqim shine almarqum fa huwa fa'ilun bi ma'na maf'ul min raqamtu alkitaba idha katabtahu malai yana so ya ga mana cewa wannan wani salo ne na auna kalmomi na yaran Larabci wanda a ƙarshe dai sakon shine rubutacce idan aka ce almarhum ana nufin rubutacce dan haka arraqim inna fa'il ne bi ma'ana maf'ul ai rubutaccen littafi suke a tare da shi yace dubi fadin Allah madaukakin sarki kitabun marhum littafi ne rubutacce yace sawa'un qulna yace ta iya yiwa mu yadda da cewa ko kuma koma dai wacce magana muka dauka inna arraqima kitabun kana indahum fihi shar'uhum alladhi tamassaku bihi cewa arraqim dinnan littafi ne wanda ya kunshi shari'a wanda suka yi ruku da ita a daidai wannan lokacin aw lawhun min zahabin kutibat fihi asma'uhum wa ansabuhum wa qissatuhum wa sabab khurujihim malai ce ko kuma littafi ne wanda ya kunshi da sunayensu da nasabarsu ma'ana dangantakarsu wannan wane ne dan wane dan wane jikan wane wa qissatuhum da labarinsu dalilin da yasa suka fito daga al'umma suka yanko jiki daga ƴan uwa da dangi suka zo wannan kogo suka samu mafaka aw sakhratun nuqishat fi asma'uhum ko kuma a'a arraqim dinnan ba malittafi bane ba sakhra ce ma'ana wani bangare na dutse da ake yin zalar rubutu a irin wancan lokaci din rubutun da ake so ya zamanto an aje wani bayani na girmamawa misali kuma yanzu a zamananci abinda zai iya kama rubutun shi bayan ana in an yi manyan halls haka na taro ko wani gini na tarihi ko wani abu sai a kawo wani abu a manna a jiki sai a rubuta wannan gini an yi shi rana kaza ko lokaci kaza ko zamanin wane kaza ko a shekara kaza ko dalili kaza ko a rubuta takaitaccen tarihin wannan guri to shine anan gurin malam yake nufi da cewa aw safratun nuqishat fiha asma'uhum ko an samu wani dutse ne wanda a jiki aka zana aka sassaka sunayen waɗannan matasa din ashabul kafi a ciki yace wal ilmu indallahi ta'ala gabaki idi Allah madaukakin sarki shine mafi sani wannan duk ijtihadat ne waɗanda suka samu sakamakon waɗannan ayoyi ba su zo da bayani akan wannan abun ba galibin abinda aka samu ne abin da ya shafi tafasil ma'ana matakai na kananan abubuwa da suka faru a cikin irin waɗannan kissoshi da alqur'ani bi ambata ba ingantacciyar sunna ba ta ambata ba zaka ga labarai ne na banu isra'il wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake la tusaddiquhum wala tukadzibuhum kujide karku ƙaryata karku gazgata ba za a gina wani abu na imani ko na tashri'i akan sa ba an diriji labari ne kuma za ka ga yawanci waɗannan abubuwa din wanda alqur'ani bai bayyana ba sai a can aka samu ba abubuwa bane wanda suke suna da matukar muhimmanci gurin ingancin labarin ko isar da darasin ko hikima da take a cikin labarin shi yasa ma Allah madaukakin sarki bai kawo bayani ba dan haka dai magana mafi rinjaye shine arraqim anan rubutaccen littafi rubutaccen bayani shin an yi sani a littafi mai takaddu shin an yi sani a fatu da ake amfani da su a irin wancan lokacin shin an yi amfani da dutse ne gurin yin sa me aka rubuta a ciki saukakken littafi ne wani kundi ne suka yi na shari'a da za su bi ko ba sunayen su ne da labarin su a ciki su ne suke tare da shi ko kuma bayan labarin su ya auku kamar yadda zamu ji a nan gaba aka zo aka rubuta sunayen su aka manna a jikin wannan bango domin girmamawa ko kuma kamar yadda wasu suke cewa list din su ne aka yi a masarautar su a wannan lokacin da aka neme su aka rasa sai aka rubuta sunayen su aka ajiye rubutaccen suna jili bayan jili al'umma bayan al'umma ta dinga gadar wannan listin ina waɗannan matasan wanda suka yi imani da Allah suke sun gudu sun bata bat ba a samu labarin su ba sai aka ajiye wannan suna kuma dai menene mun ji dai arraqim shine ne rubutaccen bayani me labarin ya kunsa Allahu wa rasuluhu a'lam Allah madaukakin sarki ya sanar da mu menene abin da wannan arraqim din ya kunsa ba ma'ana wannan rubutaccen littafi naka Allah madaukakin sarki yace am hasibta anna ashabal kahfi war raqim shin kana tsammanin cewa ashabul kahfi su waɗannan matasa din waɗanda suke ma'abuta gogo a war raqim ko kuma waɗannan matasa waɗanda suke ma'abuta rubutaccen bayani ko rubutaccen littafi kanu min ayatina ajaba cewa suna daga cikin ayoyin waɗanda suke masu ban mamaki a gurin ku? Kuna tsammanin haka ne? Malamai sun yi magana akan cewa a nan gurin Allah Maɗaukakin Sarki ba wai yana nufin cewa iskar ashabul kafi babu ban mamaki a ciki bane, amma abinda ake so a gaya maka shine ka gane ko da akwai abin mamaki a ciki, to akwai abin da yafi ta ban mamaki. Da haka idan akwai abin da yafi da wanda bai kai wancan ba, wanne ya kamata ka mai da hankali a kansa? Wancan wanda yafi, domin shi yafi baka ƙarfin hujja, shi yafi tabbatar maka da abin da yake a ranka, shi ne abin da zai fi cire maka duk wani abu da zaka iya samu na shakka ko wani tunani wanda zai iya bijiro maka sakamakon wataƙila wani tasgaro ko wata tawaya ta wani fanni. Da haka shi yasa aka nuna maka wancan ɗin shi ne yafi ban mamaki, kuma shi ne abin da ya kamata a ce kafi mai da hankali a kansa, ba wai don wannan bayi da muhimmanci ba, sai dai ka ɗauki wancan mafi muhimmanci sai ka ƙara da wannan ya biyo bayan, sai ya zamanto ƙarin hujja ne. Al-Allama As-Sa'di rahmatullahi alayhi a tafsirinsa yake cewa walaysa al-muradu bi hadha an-nafi an takuna qissatu ashabi al-kahfi min al-ajaib, yace ai wannan aya ba wai Allah Maɗaukakin Sarki yana kore kasantuwar kissa labarin waɗannan ma'abuta ko goye zamanto cikin abubuwan ban mamaki bane ba, bal hiya min ayatillahi al-ajiba, tabbas qissar ashabul kahfi tana daga cikin ayoyin Allah Maɗaukakin Sarki masu ban mamaki. Wa innamal muradu an jinsaha katsirun jidda, abinda Allah Maɗaukakin Sarki yake nufi a nan shine cewa jinsin wannan al'amarin, ma'ana irin wannan al'amarin, jerin gwanon al'amura da suke faruwa wanda za su iya hawa sahu ɗaya layi ɗaya da wannan al'amarin, kasira kasirin jidda, yana da yawan gaske a cikin rayuwa. Falwuqufu ma'aha wahdaha fi maqami al'ajabi wal istighrabi naqsun fil ilmi wal aqli, malam yace tsayawa da makalkalewa cik a iya wannan kissa ka dauke ta ita kadai ce abin mamaki, yace to yana daga cikin abubuwa na ban mamaki kai a tare da kai wanda suke nuna akwai raunin ilimi a tare da kai, akwai kuma raunin hankali. Ka dauka ita kadai ce abin mamaki al'amarin Ubangiji, akwai alama cewa kai wannan baka san Allah ba, baka fahimci halittar Allah ba, baka fahimci kudurarsa ba, har kake dauka wannan ne kadai abin mamaki, ko kuma a'a hankalinka akwai rauni a cikinsa da ka dauka wannan ne kadai abin mamaki, bayan ga duniyar cike take fal da abubuwa na ban mamaki waɗanda suke gagaraba dau da Allah Maɗaukakin Sarki ya siffanta da su kuma ya aikata su. Yace bal wazifatul mu'mini tafakkur bi jami'i ayatillahi, aikin mu'mini har kullum shine ya zamanto mai tuntuntuni akan dukkan ayoyin Allah Maɗaukakin Sarki da yake gani, allati da'a Allahu al-ibada ila at-tafkir fiha, wanda Allah Maɗaukakin Sarki da kansa ya kira bayinsa da su yawaita tuntuntuni akan ayoyinsa, su kalla su zurfafa tunani su ga girman sa, su ƙara yadda da buwayarsa da ƙarfin ikonsa da ƙarfin isarsa. Fa innaha miftahul imani wa tariqul ilmi wal iqan, malam yace a cikin tuntuntuni din nan da zaka yi akan ayoyin Allah ka sani cewa wani mabu'i ne na musamman na imani, domin in ka yadda kai tuntuntuni kan kai yanzu waye tsirar da wannan mushi, waye samar da ita, waye ke kula da ita, waye girmar da ita, ya kaza yake faruwa idan ganyenta ya fito ya bushe, waye yake kaddarawa cewa ya fadi, in ya fadi waye yake kaddarawa cewa wannan mai, wannan zai sa imanin ka ya ƙara mai ƙarfafa da cewa Allah Maɗaukakin Sarki shine mai komai kuma shine yake kaddara komai. Al-Allama Ash-Shinqiti rahmatullahi alayhi ya ƙara ƙarfafa wannan magana ta fiskar, ko in ce sun haɗu a ra'ayi akan ƙarfafa maganar da As-Sa'di rahmatullahi alayhi ya kawo, yace azharul aqwali fi ma'na al-ayati al-karima anna Allah yaqulu li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam inna qissata ashabil kahfi wa in ista'azzamaha an-nasu wa 'ajibu minha falaysat shay'an 'ajiban bin-nisbati ila qudratina wa 'azimi sunnina, cewa Allah Maɗaukakin Sarki a wannan sura din, a wannan gurbin bigiran nan daidai nan yake cewa أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ينا نفن شوى duk irin yanda mutane suka yi mamaki duk irin yanda mutane suka girmama al'amarin wannan kissa to fa ba abun mamaki bace ba idan aka kwatanta ta da karfin ikon Allah madaukakin sarki da girman al'amuran da Allah madaukakin sarki yake halittawa ko kuma yake wanzarwa yace fa inna khalqana lis samawati wal ardi cewa halittar mu musuwa kenan yana magana akan zatin Allah madaukakin sarki halittar da Allah madaukakin sarki yayi mawa sammai da kuma ƙasa waja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha sannan muka sanya abin da yake ban ƙasa ya zamanto ado ne da ƙawatawa gare ta waja'alna iyyaha ba'da dhalika sa'idan jurza sannan bayan wanzar da wannan ƙawa din da abubuwan da suke ɗebe kewa a idanu sai aka wayi gari wata ranar Allah madaukakin sarki ya gusar da su sun zamanto kamar ba a yi su ba gabaki daya أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف يا في أبن ما ماكي أكن أبن دي فارد أصحاب الكهف وغير دعنا مجدا الشنقيط رحمة الله عليه تألا كان تامن ينين دا أبن دي قباتنا آيوين دو أنن أبوان دا مسالن دا ألا يبقى من كمر أنا داود كيني من سورارا من سورة أمبوئي مكدا تشيوا ألا يستوكر دا القرآن دا في أيام حديثة صلى الله عليه وسلم Allah ya halicci ƙasa ya sanya wasu abubuwa na musamman waɗanda suke ado ne ga wannan ƙasa rayuwa za ta kasance da abin da ke cikin ta na ni'imomi na halittun Allah na kere-kere na gidaje na ci gaban ɗan adam da zai dinga gani kullun yana cikin kirkirar wasu abubuwa na musamman da rayuwa za ta daɗaɗa da su amma wata rana za su kasance kamar ba a yi su ba to dan Allah wanne yafi ban mamaki waɗannan su kwanta Allah ya nafasi bacci tsawon lokaci shine kuma mamaki ko kuma wancan kun ga alakar da Allah malam yake so ya fito mana da ita yace wa min kaunina anamnahum hadha az-zaman at-tawil thumma ba'athnahum malai kawo ayoyi da Allah madaukakin sarki yake ƙara nuna wannan ma'ana din ma'ana abin taujihin da malam yake akan sa yake cewa wannan kissa babu abin mamaki a cikin ta wanda yake zai kade hankali da mutum zai bar shi ko ya riko da shi afwan ya bar wadancan wadanda yake sun fi girma kisa Allama Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace al-awfi ya hakaito daga Abdullah ibn Abbas inda yake cewa am hasibta anna ashab al-kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba yaqulu alladhi ataituka min al-ilmi was-sunnati wal-kitab ya kai annabi Muhammad abinda na baka na abin da ya shafi alqur'ani na abin da ya shafi sunna na ilimin da na sanar da kai afdalu min sha'ani ashabil kahfi yafi falala yafi girman sha'ani yafi zamowa abun mamaki sama da sha'anin waɗannan ma'abuta kogo kuma abuta rubutaccen littafi wa qala muhammad ibn ishaq ma azhartu min hujaji 'ala al'ibadi a'jabu min sha'ani ashabil kahfi war-raqim abinda na bayyanar na hujjoji na kan bayina yafi ban mamaki akan wannan kissa ta ashabul kahf la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas Allah madaukakin sarki ya nuna halittar da yayi wasan mai da kasai yafi girman sha'ani yafi alamar kai dan adam ya baka mamaki yafi alamar kaga girman aikin sama da halittar dan adam a wacan aya da Allah madaukakin sarki ce a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha kai din ma gabaki dai halittar ka ana nuna maka wai ita ce me wa mafi wahalarwa ko kuma sama dan Allah madaukakin sarki ya gina ta ga ta nan yayi ta babu abin da yake tokare ka rufi iya rufi kuma gashi ne yana zama bai faru maka shi ya fi ban mamaki ko halittar ka to idan halittar ka ba ta fi ban mamaki ba sama da halittar sama ina ga sanya wani bacci ya tashi shi ne zai fi baka mamaki shine abin da malaman nan duk suka yi bayani akan shi wanda taujihi ne mai matukar muhimmanci wanda zai ƙara nuna mana cewa ayoyin alqur'ani mutasalsila ne tafi suke da juna ta fuskar ma'ana ko da zaka ji an gama da wannan shafin an fada wani akwai abin da yake hada tsakanin su na kulla ma'ana dan haka dai am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba shin kana tsammanin cewa abin da ya faru da waɗannan ma'abuta kogo abin da ya faru da ma'abuta raqimu yafi ban mamaki akan sama da ko kuma yafi ba da mamaki akan dukkanin ayoyinmu da muka wanzar a ban ƙasa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa iz awalul fitiyatu ila al-kahf. Allah madaukakin sarki yana fara bada labari yanzu game da mu waɗannan ashabul kafirin nan an ambace su an fadi al'amarin su dan a janyo hankalinka ka gane cewa to tunda ake mamakin lamarin su akwai wani abu a ciki. To Allah madaukakin sarki lokacin da ya kankanta sha'anin wannan mamaki da za ka yi a game da su muqaranatan ma'ana idan ka hada shi da hikimar da take cikin halittunsa samar da abubuwa da yayi sanya halittu waɗanda suke ƙara tabbatar da wahdaniyyar sa da qahariyyar sa wanda suka fi cancanta a yi mamaki da su to sai kuma ya shiga ba mu labarin abin da yake na ashabul kahfi din yace iz awal fityatu ila al kahfi tun lokacin da waɗannan matasa suka tafi zuwa ga kogo ko kuma ambatawa mutananka lokacin da waɗannan matasa suka tafi kogo domin iz anan gurin malamai suna da fassara guda biyu da suke mata wasu suka ce iz ay wadhkur ka ambatawa mutananka yanzu kai an sanar da kai abin da yake kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya ba wa al'umma salabari wannan abun da ya faru ya shuɗe a can baya ba su da hanyar sanin hakikanin labarin sai ta hanyar wahayi da Allah madaukakin sarki yanzu yake saukarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sayin da wasu suka ce a iz dinna muta'alliqa ce bi ajaba wannan aya ta ƙarshe da ta ƙare dinnan da Allah yake cewa kanu min ayatina ajaba sun kasance cikin ayoyin waɗanda suke na ban mamaki menene mamakin iz awal fityatu ila al-kahfi abun mamake shine yayin da waɗannan matasa suka gudu suka samu mafaka a kogo da haka iz za ta iya zamantowa muta'alliqa bi ajaban ko kuma iz ta zamanto uzkur kamar yadda mafi galibin malamai akan wannan suka fi tafiya ambatawa mutananka lokacin da waɗannan matasa suka tafi zuwa ga wannan kogo da yake akan wannan dutse saboda ne suka tafi sun tafi saboda kokarin ba wa addinin su kariya tauhidin da suka yi ga Allah madaukakin sarki saboda su kubutar da kansu daga al'ummar da suke rayuwa a cikin ta saboda sun sha bamban da su sun samu sabanin fahimta da su sun samu sabanin aqida da su akai to sai suka ga bari mu hijira mu gudu daga cikin wannan al'umma saboda mu ba ma wa aqidan mu da addinin mu kariya alfitya anan gurin ana nufin matasa fitiya ala wazni fi'la siga ce ta jumu'ul qilla ma'ana jam'i amma wanda yake na adadi kalilan fityatun fi'latun ala wazni fi'la adadi ne wanda yake daga 3 zuwa 9 3 4 5 6 7 8 9 shine yake amfani da jumu'ul qilla amma da zaran ya haura 10 ya tafi 10 to ya kuma zamanto ba za a yi amfani da lafazina jumu'ul qilla ba malamai suka ce anan da Allah ya ce iz awal fitya tuna lokacin da matasa ambatan matasa a wannan gurbin ya nuna cewa ashe matasa galibi sukan fi karkata akan fi samun hankalin su ya fi tafiya akan abin da yake na gaskiya sama da waɗanda suke masu shekaru ne nisa tsofaffi wanda sun girba akan abin da suke na mummunar aqida a wannan lokaci domin shi matashi dama al'amarin bai jika a jikinsa kamar yadda wancan ya jika a kai ba shi yasa dattijan sai su ce inna wajadna aba'ana mu iyayenmu da kakanninmu haka suke a kai da anan gurin muna da wataƙila masu yin wa'azin me ake ce musu wa'azin maguzawa za su gaya mana irin za su ƙara tabbatar mana da wannan na yin yadda in an je dattijan nan manya masu shekaru sai kaga an fi shan wahala da su sama da me matasan waɗanda suke masu tasowa da haka ashe abun asali ya samu wata hikima ce da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin rayuwar matasa din da haka iz awal fitya lokacin da waɗannan matasa waɗanda adadinsu yake a tsakanin 3 zuwa 9 iz aw ila al-kahfi lokacin da suka gudu suka je suka nemi mafaka a gurin wanda a cikin wannan kogo faqalu sai suka ce ma'ana ce wasu ta biyo bayan me sun riga sun shiga cikin wannan kogo kenan ai fa badara ulaika ash-shabab hina aw ila al-kahf ila ad-du'a lokacin da waɗannan matasa suka shiga cikin wannan kogo sai ba su wata-wata ba, su ba su yi ƙasa a gwiwa ba gurin yin addu’a da suka samu kansu a wannan yanayi. Faƙalu rabbana a'tina min 'indika rahmatan 'azimatan tarhamuna biha, suka ce ya Ubangijinmu ka ba mu rahama daga gare ka, rahama wadda take mai girma, wadda za ka lulluɓe mu da ita ya zamanto ka ji ƙanmu ka tausaya mana. Wannan ita ce addu’ar da waɗannan matasa suka yi, atina min ladunka rahma, ya Allah ka ba mu rahama daga gare ka, domin Allah maɗaukakin sarki ɗin shi ne wanda in ya ji ƙai wannan jin ƙai zai tabbata, shi ne wanda in ya tausaya wa baya to ba wato tausayin yakan zamanto ya amfanar, yakan zamanto akan gurbinsa. Dan adam kan iya tausayin dan uwansa dan adam amma ba a gurbinsa ba, dan adam kan iya tausayin dan uwansa dan adam amma a zahirin gaskiya wannan tausayar sai ta zama cutarwa. Irin tausayin da uwa za ta ji da ɗanta da zai hana ta ta hukunta shi lokacin da ya yi abu ba daidai ba, ta tsawatar da shi lokacin da abin ya aikata abin da yake bai dace ba, ba zai amfana da shi ba, sai ta ji ta tausaya mishi, soyayyar shi ta rufe mata ido. A zahirin gaskiya tausayi ta nuna, amma hakikani menene? Cutarwa ce a gare sa. To amma tausayin Allah maɗaukakin sarki ga bayansa a kowane irin yanayi ya zo, tausayi ne wanda yake ya dace da muƙamin, kuma koda a zahiri za ka gansa akwai wahala a ciki, to akwai tausasawa ga Allah maɗaukakin sarki ya yi mawa wannan bawa nasa. Don haka shi yasa da Allah maɗaukakin sarki yake ya sanya imani a cikin zuciyar waɗannan matasa, sun yadda da cewa rahmar Allah maɗaukakin sarki ita ce abin nema, sai suka roƙi da cewa Allah ya ji ƙansu. Malamai suka ce rahmatan min 'indik, abin da yake a kunshe a cikin rahmar Allah maɗaukakin sarki abubuwa ne masu yawan gaske. Akwai gafara, akwai arziki, akwai aminci daga abokan gaba, wanda duka a cikin wannan yanayin da wannan matasa suke ciki suna buƙatar wannan, shi yasa sai suka roƙi Allah ya musu rahama. Shi ya san yanda zai tsaga wannan rahama, shi ya san yanda zai shirya wannan al'amari domin ya kubutar da su. Su dai sun jinginawa Allah maɗaukakin sarki lamarinsu. Wa hayyi lana min amrina rashada, ya Ubangiji Allah ka tsara mana, ka tattala mana al'amarinmu yanda za mu riski abin da yake shi ne shirya, yanda za mu kasance akan abin da yake shi ne na daidai. A nan gurin suka ce wa a'idda lana asbaban wa ahwalan takunu aqibatuna husul ma khawaltana min as-sabati 'ala al-haqqi wan najati min al-mushrikin wa husul al-'ilmi an-nafi' wal 'amali bihi fa yakunu amru dinina wa dunyana dinina wa dunyana salihan muwafiqan lis-sawab. Addu'ar suka cokan wa hayyi lana min amrina rashada ta kunshi cewa Allah madaukakin sarki ka shirya mana duk wani dalili, duk wani yanayi, duk wani sababi wanda a ƙarshensa za mu samu tabbatuwa akan abin da ka shiryar da mu a kansa na daidai, ka sa digadigan mu su tsaya akan wannan ba tare da an ci galaba akan mu, an kautar da mu akan abin da muke na gaskiya ba na imani da kai. Sannan kuma ya Allah ka shirya mana lamarinmu, ka tsara mana shi yanda za ka tseratar da mu daga cutarwar mushrikai. Ya Allah ka shiryar da mu, ka ba mu ilimi wanda yake mai amfani, ka ba mu damar yin aiki wanda yake ya dace da wannan ilimi da ka azurta mu da shi. Sannan kuma ya zamanto al'amarin addininmu baki dai da al'amarin rayuwarmu ya zamanto ya dace wanda yake na daidai. Dukka wannan malamai suka ce na cikin abin da ma'anar addu'ar su ta kunsa na kasancewa rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Akan fadin Allah maɗaukakin sarki wa hayyi lana min amrina rashada, ya Allah ka shirya mana, ka tsara mana, ka tattala mana a cikin daga lamarinmu al'amari wanda yake zai zamanto akwai shirya akai. Sai malamai masu tafsiri suka ce anan min amrina fiha wajhani, akwai fuska guda biyu na ma'ana da wannan min amrina din za ta iya ɗauka. Imma de min huna littajrid, an kawo minni a nan gurin littajrid fa takunu alma'ana ij'al lana amrana kullahu rashada, sun kawo minni domin a samu lafazi na gamewa. Ya Allah ka sanya duk wani lamari namu ya zamanto shiriyar ka ce a kansa, Allah ka shiryar da mu gabaki ɗaya a cikin dukkanin al'amarinmu. Sa'ilin da wasu suka ce a'a min huna littab'id, sai zamanto ma'anar waj'al lana ba'd amrina, ya Allah ka sanya mana daga cikin, domin min tana ɗaukan mai daga ko idan ka zamanto da ma'anar littab'id ana ce ya Allah ka sanya daga cikin lamarin mu ko kuma wannan lamarin da muke akan sa ma'ana addu'a khisisan akan wannan yanayi da suke ciki Allah ka madaukakin sarki kai mana shiri kai mana tsin kai mana tanadi akan wannan al'amarin ta yanda mun rabu da mushrikai ya Allah ka iyar mana ka zamanto mana cewa ka ba mu kariya akan wannan gudu da muka yi zaman to ka shiryar da mu akan abin da yake daidai ka iyar mana ka miƙe mu da hannu dan haka in ma sun roƙa ne akan wannan al'amarin kadai Allah madaukakin sarki bai kunyata su ba in ma sun roƙa akan rayuwar su ne gabaki daya Allah madaukakin sarki bai kunyata su ba malama me ya faru a gaba
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا
bayan waɗannan matasa sun jingina al'amarinsu ga Allah madaukakin sarki sun roƙe shi da ya sanya al'amarinsu ya zamanto ƙarshensa alkhairi ne makomar al'amarinsu alkhairi ne sun jingina wa Allah madaukakin sarki da ya shiga lamarinsu to Allah madaukakin sarki da dai bai kunyata bayansa waɗanda suka kasance suna maida al'amarinsu gaba ɗaya zuwa gare su ba dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا Allah madaukakin sarki anan yana gaya mana menene abun da yayi na amsa wannan addu'a tasu da yayi فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ Allah yace sai muka rufe akan kunnuwansu ya zamanto kunnansu baya ji ma'ana kaiwa makura gurin kokarin nuna mana yanayin da Allah madaukakin sarki ya sanya rayuwarsu ta kasance akai a daidai wannan lokaci sakamakon wannan addu'a da suka yi alqaina alaihim an-nawm hina dakhalu ila al-kahf ibn kathir yace Allah madaukakin sarki yana nufi sai ya sanya bacci ya zamanto ya mamaye su lokacin da suka shiga cikin wannan kogo sai ya zamanto bacci ya kama su to amma bacci zai iya zamantowa ana yin bacci ga idan mutum a rufe amma kunnan sa yana ne yana ji ina jin ko yanzu za ku yi gidani akwai nau'in mutane da suna bacci ko motsi ake yi a cikin daki dandalin za su motsa saboda kunnan nasu yana jin abin da ake yi na motsi a kusa da su ko magana ake yi ko hira wasu sun suka tashi musamman an bacci da yin sabar za su iya ce miki mun ji an ce kaza ko ina jin ka san da kai kaza kuma da gaske baccin suke amma kunnuwan nasu ba su zamo sun rufe kirin ba to dan Allah ya nuna mana irin nutsuwar da ya sanya musu a wannan bacci nasu ba wai bacci ne wanda za a iya yin motsi su ji ba ba bacci ne wanda kunnuwansu sukan iya laskar abin da yake aukuwa a gefe na sauti ko wani abu ba Allah sai ce fadarabna ala azanihim sai zamanto gabaki daya kunnan nasu an rufe shi kirin ba sa jin sautin abin da yake gudana a gefansu to mutum kuma yayi bacci an rufe kunnan sa jin komai kun ga ai bacci an dauki wani hanya ko wani gudabi da za a ce mutum zai samu bacci ne mai nauyi shi yasa Shaykh rahmatullahi alayhi yace kinayatan an kaunihi anamahum anan gurin Allah yayi mana kinaya ne na cewa me yake cewa kinaya ne da Hausa an saka ya magana ma'ana an yi sakaye ne na cewa sun yi bacci Allah ya baccar da su ay darabna ala azanihim hijaban mani'an min as-sama'i fala yasma'u shay'an min qadhu ibn al-ashqibi yace ai abinda ake nufi shine Allah madaukakin sarki ya sanya wani lulluɓi a cikin kunnuwansu ya sanya cewa ba sa jin wani sauti ballantana wannan sauti ya tashe su da haka wannan lullubewa da Allah ya mawa kunnuwansu ta zamanto kariya ce akan duk wani abu wanda za su iya ji ya tashe su Abu Hayyan rahmatullahi alayhi yake cewa abbara bil darb li yadulla ala quwwati al mubasharati wal lusuq wal luzum wa minhu daribat alayhi al dilla yace abin da yasa Allah madaukakin sarki ya amfani da cewa fa darabna sai muka kirbce sai muka rufe yace ya fi bada haƙiƙanin wani saƙo na ma'ana wanda yake nuna cewa
take yanke wannan al'amari ya faru sannan kuma bayan ya faru rufe kunnuwan nan an yi shi ne gam sannan kuma ya kasance da su tsawon wannan lokaci inda an ce kawai sai muka hana su ji to da shi aka hana su jin a lokacin ne ko sai daga baya shin wannan hana su jin da aka yi yana skipping ne sukan dan ji wani ko kuma yaya ya kasance da su tun daga farko har ƙarshe ko kuma yaya sai fa darabna Allah ya sanya kalmar darabna dan ka gane duka waɗannan ma'anonin sun tabbata take yanke aka rufe kunnuwa sannan kuma kunnan an rufe shi ne kirkcewa ta kirb da ba sa jin sautin sannan kuma ta kasance da su tsawon wannan lokacin shine sai ya buga mana misali da fadin Allah madaukakin sarki wa duribat alaihim dhilla duk inda kaga Allah ka irin wannan to ana nufin wani al'amari ne wanda aka yi shi yanzu a lokacin da ake baka labarin kuma an alakanta wata alama ta karfafa alaka tsakanin wannan abin da ya auku da wanda wannan abin yake faruwa da shi tunda Allah ya ce wa duribat alaihim dhilla sai Allah ya lika musu ya manna musu kaskanci da haka anan fa darabna ala azanin fi Allah ya liƙe kunnuwan su ya zaman to ba sa jin abin da yake faruwa dilim in ji Hausar malaman dan taba ki soke ga ko sun ce dadewa ko yawa kun gani ma na dan yi sabbatance sun ce dadewa so haka suke cewa a Hausar su dan a nuna abu an toshe shi ba a ji kuma sai a ce an dade kaza an rufe shi kirba a ji fa darabna ala azanihim Allah madaukakin sarki yace muka sanya su suka zaman tusu bacci kuma muka rufe kunnuwan su fil kahfi sinina adada a cikin wannan kogo tsawon lokaci tsawon shekaru waɗanda suke ababan kirgawa ababan kididdigawa amma me adadin wannan shekaru anan Allah madaukakin sarki bai faɗa mana ba sai Allah yace summa ba'asnahum sannan sai ya zamanto mun tayar da su mun farkar da su daga wannan bacci mun rayar da su sun dawo rayuwa wadda take ba ta bacci ba rayuwa ta ido buɗe an buɗe kunnan suna ji da shi kuma an buɗe idanun suna gani da waɗannan idanu da suka kasance da sun yi bacci tsumna ba'asnahum malin ce aymir raqdatihim tilka daga wannan bacci da suka kasance suna a kansa to Allah madaukakin sarki yanzu ya farkar da su daga kan wannan bacci ba'da mudhi tilka sinin al-kathira bayan waɗannan shekaru masu tsayi da suka kasance suna yin baccin a ciki yanzu kuma Allah ya tayar da su saboda me ya cikin hikimomin tayar da su lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labisu amada domin mu sanar shin a cikin waɗannan bangarori guda biyu wanne ne yafi yin kididdiga wanne ne yafi fadar ra'ayi ko magana wadda take ta dace da daidai akan adadin shekarun da suka kasance suna yin wannan bacci anan gurin malamai suna da maganganu da yawa akan karkashin wannan aya akan cewa me Allah madaukakin sarki yake nufi da lina'lama mu fara da gaban lina'lama domin mu sani ya larabci mun ce lina'lama dan mu sani to amma shin Allah madaukakin sarki ya farkar da su ne saboda ya sani sani shi ya gabaci faruwar al'amarin da haka ba wai lina'lama Allah yana nufin dan mu sani ba ash-shinqiti rahmatullahi alayhi yace lina'lama ayyul hizbayn mun farkar da su ne daga wannan bacci domin na'lama zalika ilman yuzhiru al-haqiqata lin-nas domin mu sanar da wani ilimi wanda yake zai bayyana da hakika ga mutane amma ba wai ilimi na sanin cewa Allah madaukakin sarki sai ya farkar da su sannan zai san wannan abun ba fala yunafi annahu kana aliman bihi qabla zalika duna khalqihi malan yace wannan baya cin karo da cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya san wannan abun gabanin faruwarsa sa'ilin da kuma halittar sa ba su san wannan ba ma'ana wanda ake wannan al'amarin a lokacin da su ashabul kahfi da su wa'innan ɗan garin da mu yanzu da aka ba mu labari sanin mu bayan Allah ya ba mu labari baya kore baya cin karo da cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya san wannan abu gabanin al'amarin ya faru kuma wannan wasu malamai suka ce kamar wani salo ne na bada labari da mai bada labari bai tsane kansa a ciki ya nuna ni na riga da na sani ba domin ku samu nutsuwa ku samu aminci ku ji cewa tare kuke a labarin sai aka ce li na allama dan mu sani amma ba dan Allah madaukakin sarki bai san wannan abun da yake faruwa a daidai wannan lokacin ba ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada abinda suka tashi cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so ya sanar ko ya sani hikimar tashin su a daidai wannan kafara da shi saboda waɗannan bangarori guda biyu su samu sani a samu tantancewa akan su waye suka dace da ni sai malamai suka ce to wai su waye waɗannan bangarori guda biyu wasu sai suka ce huma fariqani min ashabil kahfi ai waɗannan bangarori guda biyu wannan a cikin waɗannan matasa da suke cikin wannan kogo ne aka samu rarrabuwar ra'ayi lokacin da suka tashi sai wani ya ce kwanan mu kaza sai wani ya ce a'a ba haka bane ba to dan Allah ya rarrabe musu yanzu da suka tashi Allah yake so ya tabbatar da wata aya gare su dan a rabe musu wannan musu da suka yi sai Allah madaukakin sarki ya farkar da su kamar yadda zamu ji ayi na gaba Allah yake cewa wa kadhalika ba'athnahum yatasaalu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'd yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum sun tashi su a zakanin su suna cewa wai baccin nan da muka yi tsawon lokaci nawa muka dauka ne a ciki sai wani a cikin su ya ce ko dai kwana daya ko kuma wani sashi ma na kwana ba na iyakan baccin da muka yi amma sai wani sashi suka ce a rabbukum a'lamu bima labistum ubangijinku shi ya fi kowa sanin kwanakin da kuka sha wannan baccin da muka yi ya fi karfin na kwana daya ya fi karfin na yini daya Allah dai ya bar wa kansa sani to sai Allah ya faɗa cewa ya tayar da su domin ya nuna musu wannan hikima tasa da izza tasa su yi sabanin a tsakanin su kuma a tabbatar da wani bangare ne suke akan ba daidai ba sa'ilin da kuma wani bangaren suka ce a'a ai al-hizbain din nan ba ma akan su ake nufi ba ana nufin mutanen da aka tayar da su a zamanin su su ne suka zo suke musu su waɗannan shekarar su nawa suna baccin nan wa'incan su ce kaza waɗancan su ce kaza waɗancan su ce kaza waɗancan su ce kaza labari ya sha bamban ra'ayika suka sha bamban lokacin da Allah ya nufa yake so ya tabbatar da menene hakikanin al'amarin sai ya tayar da su sai aka yi musu sai kuma ya bayyana menene hakikanin lokacin da suka dauka a cikin wannan kuma kenan malamai na tafsiri sun sha bamban zuwa bangarorin nan guda biyu Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yake cewa shi kam ya hada tsakanin waɗannan ra'ayika guda biyu a cikin tafsirin wannan sura mai albarka yake cewa tanaza'u amrahum sun yi sabani a tsakanin su faqalu sai suka ce labisna yawman aw ba'd yawm mun rayu mun yi bacci ne ko dai kwana ɗaya ko kuma wani bangare ma na kwanan wa qala akharuna rabbukum a'lamu bima labistum sannan kuma wani suka ce a ubangijinku shine mafi sanin abin da kuka dauka na kwanaki a wannan bacci da kuka yi sai ce summan nasu min ba'dihim ikhtalafu kam labisum sannan kuma bayan su sun yi wannan sabanin mutane ma bayan su sun ci gaba da yin wannan sabanin me ya faru sai gashi Allah madaukakin sarki ya saukar da hukunci da aka kun ga daukan bangare daya a kai garin jayi da shi ba tare da samun wani nasi kafar wanda ya nuna iyakance wannan din ba zai zama to kamar akwai riko da abin da babu wata hujja mai karfi akan shi tare da fallaka ko ture abin da yake watakila ture shin kai ma baka da hujja mai karfi akan shi yasa ra'ayin Sheikh Usaimin rahmatullahi alayhi sai ya burge ni ya hada ni aljam'u in amkan dama kuma wannan shine abin da yawanci malamai suke tafiya akan shin an samu sabanin fahimta akan yi kokarin cewa a hada ra'ayin a hada tunanin guri guda idan wannan haduwa ta wannan kamar an samu riwayoyi guda biyu wanda watakila a zahirin su suna cin karo da juna to sai suka ce me matakan bi aljam'u in amkan ai kokari ya hada hancin takalmin in yayi ku a ce eh to watakila wannan ta faru ne lokaci kaza wancan kaza ko kuma wancan wani ake nufi da shi wannan wani ake nufi da shi ko yanayi kaza ne yasa aka faɗi wannan a wannan riwayar yanayi kaza yasa aka faɗi wannan a wannan riwayar wanda shine yanzu Sheikh Usaimin rahmatullahi alayhi ya mana dan haka wannan shine kamar maganganu da malamai suke magana akan ayyul hizbaini wanne ne daga cikin bangarorin nan guda biyu suke da wannan akan shi suke gaskiya akan shi na ra'ayin da suka kasance suna kan shi duk da mafi yawan malamai sun fi tafiya akan cewa ayyul hizbaini ana nufin al'ummar da wannan mutane Allah madaukakin sarki ya farkar da su a cikin wannan lokacin dan haka summa ba'athnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada Allah yake sai muka farkar da su bayan wannan tsayin bacci da suka kasance a kansa domin mu sanar da ku al'umma yanzu da ake gaya muku domin mu sanar da al'ummar da suka rayu a cikin su domin mu sanar da su karan kansu a daidai wannan lokacin wanne ne daga cikin ra'ayyukan da aka sha bamban akan shi wanda suka fi dacewa da daidai na izuwa ga wanne ne lokacin da hakikanin waɗannan matasa suka dauka suna bacci na shekaru a cikin wannan gobe a daidai wannan nake cewa mun tsaya akan gaba a nan Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a dunkule kamar a ce kana za ka kalli labarai an baki kanin labarai ga abin da ya faru ga waɗannan matasa ga inda suka shiga ga abin da Allah ya musu ga kuma shi ya tayar da su ako sama na gaba insha Allah ta'ala sai mu dora ajin tafsiri za a shiga kuma bayani na lungu da sahun wannan al'amura na abin da ya faru ga wannan matasa a ayoyi na gaba wanda nake kuma wannan madaukakin sarki mai kuwa mai koyi da ya rana rai da lafiya da zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi akan aya ta 13 a cikin wannan sura mai albarka suratul kahf abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa da ni da ku baki ɗaya mu tarayya a cikin lada ya ba mu ikon amfana da shi wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe ko rawar fahimta Allah madaukakin sarki ya nusar da mu wannan kuskure wata waye kuma ya fi mu subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله